إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama-nama raba da Allah rawan nan majalisi namu na karatun matanin Ashmawi a wannan masallaci na Al-Qur'an gojiyar garin Azare a wannan rana ta Alhamiswa 28 ga watan Muharram Hijira Alif da 439 da kuma yazo daidai da 19 ga watan 10 miladiya 2017. Mun fara karatu a cikin wannan littafi na matanin Ashmawi, littafi wallafar Al-Sheikh Al-Allama Abdul Bari Al-Ashmawi Rufa'i Al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Karatun mu na farko da muka yi mun yi ne akan mawallafin wannan littafi Abdul Bari Al-Ashmawi da kuma muqaddimar da yayi a farkon wannan littafi. Yau da izinin Allah majalisi na biyu za mu tafi kai tsaye zuwa ga babin farko da malam ya kulla a cikin wannan littafi. Malam ya ce babul waqtul wudu, babi zai mana magana akan abubuwan da suke warware alwala. Dama ya gabata a cikin muqaddima malam da yake gaya mana sanadin rubutun wannan littafi, yace wani ne cikin yan uwa ya tambaye shi yayi rubutu takaitacce kamar wani nau'i na gabatarwa na fiqhun mazhabar Malikiya. Don haka idan ka ji an ce littafin fiqhu, to abinda ake nufi littafi ne wanda ya kunshi babubbuka da kuma fasaloli waɗanda suka keɓanci hukunce-hukunce. Hukunce-hukuncen nan wanda suka shafi ibada da kuma mu'amala. Ko da dai shi wannan littafi Ashmawi, matanin Ashmawi shi mawallafin littafin ya takaita littafin a cikin masail na ibada. Masail na ibada din ma bai kawo wasu ba. Daga cikin rukunan musulunci ya takaita ne kadai akan sallah da kuma azumi. Duk da haka ana daukan shi kamar wata muqaddima ce daga cikin littattafan da suka kunshi mazhabar Malikiya. Za mu tafi a haka har zuwa lokacin da Allah zai ba mu ikon mu karanta littafin da ya kara dai babubbuka da kuma masail na fiqh. Da malam ya ce babun waqtul wudu, wato wannan babi ne, shi kuma babi yana nufin wato wata kofa ce ko wani fage wadda aka bude maka, za a yi maka bayanin waɗansu matsaloli ma'abota kamantacceniya da juna. Bisa al'adar malaman fiqhu suka yi matsaloli na hukunce-hukunce akan babi-babi, wasu su yi shi akan fasali-fasali, duk da cewa babi ya fi fasali faɗi, a cikin babi ne da a samu fasali. Ya danganta da irin tsarin da mawallafi ya yi wa littafinsa, amma galibi sun fi gina littafin akan tsarin babi-babi. Su manyan littafa za a yi babi, sannan kuma a ƙarƙashin babin kuma a yi fasali-fasali daban-daban saboda waɗansu bambance-bambance da suka danganci mas'alolin da ke ƙarƙashin babi. Misali, in an yi babi akan sallah, to da bambanci fa tsakanin magana akan sallar farilla da kuma sallar nafila, da bambanci tsakanin magana akan sallolin nan guda biyar da aka farlanta da kuma sallar jana'iza da kuma sallar idi. Dukkan su salloli ne, amma kuma suna da bambanci. To wannan yasa bayan an yi babin sallah, duka sun shigo cikin babi, tunda salloli ne, sai a yi kuma fasali, saboda sun bambanta tsakanin su a junan su a cikin babin sallar ma, da haka sai a yi su daki-daki fasali-fasali. To a takaitaccen rubutu na malam ya tattara matsaloli da suka shafi abubuwan da suke warware alwala, ya hada su ƙarƙashin babi, yace babu nawaqidul wudu. Babi ya zo yi mana magana dangane da abubuwan da suke warware alwala. Abubuwan da suke warware alwala, ko a ce musu abubuwan da suke wajabta alwala, ya danganta. Wani malami zai ce mujibatul wudu, abubuwan da suke wajabta alwala. Wani zai ce nawaqidul wudu, abubuwan da suke warware alwala. Wannan duk ɗaya ne, ba shi da wani bambanci. Abin da yake wajabta alwala shi yake warware ta, abin da yake warware ta shi yake wajabta ta, a bisa ga al'adar su malaman fiqhu. Ma'anan malam ya fara kai tsaye zuwa ga abin da yake warware alwala. Waɗansu kuma sukan yi la'akari da waɗansu abubuwa gabanin a zo wannan gabar. Kuma dukka gaba ɗaya malamai sukan fara da ambaton sarki abin da ya shafi alwala a kan hanyar su ta yin magana a kan sallah. Saboda idan kun kula rukun na musulunci guda biyar ne: na farko kalmar shahada, na biyu sallah, na uku zakka, na huɗu azumi, na biyar aikin hajji. Waɗannan rukunai guda biyar, in ka cire na farko kalmar shahada, wannan rukuni ne wanda shi kuma malaman tauhidi suke tattaunawa a kansa. Malaman fiqhu ba su cika magana a kansa ba. Baya daga cikin abin da ake sanya shi cikin hukuncen fiqhu. Amma daga sallah zuwa hajji na ƙarshe, waɗannan su ne mas'aloli da malaman fiqhu suke tattaunawa a kai cikin tattafinsu. Idan mun duba za mu ga ainihi wannan sallah ba ta yiwuwa sai da sarki. Sarkin nan ba ya yiwuwa sai da ruwa. Idan ruwa bai samu ba, a yi istijmari. Sannan kuma sallan nan ba ta yiwuwa sai da sarkin tufa da sarkin jiki da sarkin wurin da za a yi sallah. Wannan yasa sai waɗansu malamai sai suke mai da hankali kafin ma a zo magana alwala tukunna, sai su yi magana akan sarki, wato su yi magana akan asali ma tukunna, yadda za a yi mutum ya sarkake kansa tun daga kamarwa. Sai su fara tattauna wannan, sai su yi magana akan ruwa mai sarki da ruwa mara sarki, har su zo su yi magana akan tufafi mai sarki da tufafi mara sarki, da wuri mai tsarki da sauransu. Duka malamai sai ku ga suna tattauna waɗannan abubuwan gabanin aje maganar sallah. Saboda ai sallah tana bukatuwa zuwa ga waɗannan abubuwan gabata. Ba zai yiwu ai sallah ba sai an gabatar da waɗannan. To wannan yasa malamai suke farawa da haka dukka akan hanyar su ta zuwa magana akan sallah. To malam bai ɗauko magana akan ruwa ba a yanzu, kamar yadda malamai suka saba kafin su yi magana akan alwala sai su yi magana akan ruwa, sai dauko magana akan abubuwan da suke warware alwala. Wato malam kamar yanzu ya kalle ka da cewa ɗazu kana da alwala, amma yanzu ta kare. Menene ya jawo wannan alwala ta warware? Yanzu zai mana magana akan abubuwan da su ne idan an samu ɗaya daga cikinsu, to wannan alwalar taka ɗin ta warware. Nawaqidul wudu yana nufin abubuwan da suke warware alwalar mai alwala a bayan ya yi alwalarsa. In ku sun warware masa alwala, to yanzu idan ya bukaci yin sallah wajibi sai ya sake alwala. Da haka ko ka kira wannan abin mai warware alwala, ko ka kira mai wajabta saki alwala duk da shi to malam yace i'lam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yayi maka muwafaka wannan malamai suka ce wannan magana da malam ya faɗa za ta iya daukan ma'ana guda biyu za ta iya daukan ma'anar insha'i za ta iya daukan ma'anar khabar ma'anar insha'i wato addu'a za ta iya daukan addu'a waffaqaka Allah Allah madaukakin sarki dai yayi maka muwafaka Allah ya datar da kai Allah yayi maka gamdakatar sai da wannan addu'a ce yake maka a matsayin ka na mai koyon ilimi sai malam yake maka addu'a ka koyi ilimi ka sani abin da zai gaya maka nan ka san abin da yake gaya maka nan kalma ce da zai jawo hankalinka sai yayi maka addu'a yace Allah yayi maka muwafaka Allah ya maka gamdakatar wajen ganewan da fahimtar abin da za a gaya maka ko kuka ce waffaqaka Allah yana daukan labari ne khabar ne sai ya zama ya ta'allaqu bi i'lam i'lam waffaqaka Allah ka sani ka koyi ilimi sai Allah madaukakin sarki ya datar da kai sai ya zama innal labari malam yake ba mu cewa idan mutum yayi ilimi yayi karatu ya samu sani to Allah zai masa muwafaka wannan labari ne shi kuma labari yana iya karban ƙarya ko gaskiya ana iya cewa gaskiya ne ana iya cewa ƙarya ne amma abin da yafi dacewa shine wannan magana ta malam ta zama addu'a sama da a ce ta zama labari an fahimta to ta zama addu'a sama da a ce ta zama labari kamar ka kira sunan malami ne ka ce rahimahullah ko dai a ce rahimahullah kana ba da labari ne Allah ya masa rahama ko kuma rahimahullah Allah yayi masa rahama addu'a kake masa wanne ne yafi rinjaye addu'a saboda ai ba ka da masaniyar Allah ya masa rahama ko bai masa balle ka ba da labari amma sahabi kace radiyallahu anhu kana iya fassara shi da labari Allah ya yarda da shi kana iya kuma yin mai da shi addu'a radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi duk wannan yana dauka an fahimta yawa to shi ma wannan din ya zama addu'a yafi akan ya zama labari saboda Allah madaukakin sarki ya dunkule sahabbai ya yarda da su amma bai bi su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ce radiyallahu anhu ne radiyallahu anhu radiyallahu an fulanin an fulanin ba da ka idan an ambaci guda ɗaya cikin sahabbai in aka ce radiyallahu anhu to ya zama addu'a yafi sama da ya zama labari don haka anan da malam yace waffaqaka Allah muka ce mun zabi ya zama addu'a malam yana ce maka ne koyi ilimi ilim yana baka umarni ne ka koyi ilimi ka yi karatu waffaqaka Allah Allah dai madaukakin sarki ya baka dacewa yayi maka gamdakata anna nawaqid alwudu wannan kenan yana da alaka da ilimi wato shi sai ya zama waffaqaka Allah wani zango ne malam yayi ya danye sakin layi ne gabanin ya ci gaba da magana asalin maganar shine i'lam anna nawaqid alwudu ahdathun ko ala ismai i'lam anna nawaqid alwudu sai da ma anna nawaqid alwudu muta'alliqun bi i'lam waffaqaka Allah kuma wani zance ne ya shigo tsakani i'tirazi jayyid haka sai ya zama ka sani anna nawaqid alwudu cewa lallai abubuwan da suke warware alwala din nan ala qismai ne sun kasu kashi ababen da suke warware alwala sun kasu kashi biyu malam yace ahdathun karuruwa inji malamin mu na zauri wa asbabun ko asbabul ahdathi ko wa asbabu ahdathin da kuma sabubban karuruwa in an ce karuruwa ana nufin dukkan abin da yake fita domin karuruwa ahdath jam'i ne na kai haka suke fassara shi da Hausa zauri kai shine mai karya alwala to amma a larabci ahdas jam'i ne na hadas abinda ake nufi da hadasi kuma kullu ma yakhruju min ahadis sabilaini ko min ihdas sabilaini ala alwajhi almu'tad fi as-sihha duk abin da yake fita daga dayan kofofin nan guda biyu sanannu a jikin dan adam ta fiskar al'ada da kuma koshin lafiya waɗannan kofofi guda biyu sanannu su ne gaba mafitsara da kuma baya dubura ba kafar kunne ake nufi ko kafar hanci ba ya gudana a al'adar malaman fiqh idan sun ce as-sabilaini ko as-sabilani ko al-makhrajani min al-insan mafita guda biyu na dan adam to abinda suke nufi shine wato guraren fitar najasa guda biyu mafitsara da kuma dubura su ne suka shahara da sabilani su suka shahara da makhrajani mafita guda biyu a cikin dan adam wannan da aka ce duk abin da yake fita daga mafitan nan guda biyu sai aka ce alal wajhil mu'tad ta fiskar da aka saba banda wanda ya fita ta fiskar da ba a saba ba kenan banda abin da ya fita ta fiskar da ba a saba ba kamar suka ce kamar dutse ya fado a gaban namiji namiji ya tsuguna sai kut sai dutse sai ya fado a gabansa to wannan dutse suka ce idan ya zo shi da danshin fitsari to sakamakon danshin nan na fitsari sai alwalar ta kare saboda wani abu na fitsari ya fita kenan amma idan ya fita babu alamar fitsari a jikinsa to alwala ba ta kare ba saboda ai ba dutse ne yake fitowa ta wajen haka inda zai tsuguna ta dubura ya fitar da dutse nan ma suka ce idan ya zo shi da danshin bayan gari a jikinsa to sanadin wannan danshin bayan gari ya zama kamar bayan gari ya fita kenan sai alwala ta kare amma idan ya fito ba wani danshin bayan gari a jikinsa to wannan ma ba zai kare alwala ba saboda ai dutse ba shine ke fita ta wajen ba sai suka ce idan ma abin da ya fita nan abu ne mai fita ta fiskar al'ada sannan sai ma sai suke cewa fi sihha sannan ya zama abin da ya fita din ko da ya fita ta fiskar al'ada kamar fitsari ya saba fita ta mafitsara bayan gida wato kashi ya saba fita ta dubura to amma kuma sai ya fita ba ta hanyar lafiya ba kamar yayi ba ta hanyar lafiya ba sai ya zama mai yoyon fitsari ne ko mai yoyon bayan gari ne ko mai yoyon fitta iska ne to wannan abin da yake fita din ko da dai dama wurin fitar sa to amma yanzu sakamakon yana fita ta hanyar jinya to shi hukuncin sa daban da wancan wanda zai fita ta hanyar da ba ta jinya ba domin wanda zai fita ta hanyar da ba ta jinya ba duk san da ya fita alwala ta kare amma wanda zai fita ta hanyar jinya shi yana bambanta da wancan shi ka'idar sa shine duk lokacin da mai wannan jinya ya tashi ibadar da sai da alwala ake yin ta to sai ya je ya wanke abin da yake ya fita sai ya zo yayi alwala daga nan ba zai cutar da shi ba abin da zai fito yana cikin alwala ba zai cutar da shi ba abin da zai fito yana cikin wannan ibada har ya kammala wannan ibada kuma wannan abin yana fita kuma bai cutar da shi ba saboda wannan fitar da yake yana fita ne la ala wajhi sihha ba ta hanyar lafiya ba an fahimta shi yasa majinyaci da yake yoyon fitsari a kwance a gadon asibiti ko kuma wanda aka daura masa katata kuke cewa komai wannan yawa katata wannan abu da ake daurawa na fitsari saboda wata jinya ta daban koda ba ta yoyon fitsari ba ne dalili yasa aka sa masa wannan abin ga roba nan a jikinsa fitsari yana sulala ga ta nan a jikinsa idan lokacin sallah yayi sai ya sallar sa haka fita fitsarin ba zai cutar da shi ba tunda wannan a hali ne na jinya kuma amma duk sanda zai yi sallah kuma to sai yayi alwala daga nan abin da zai fito ba zai cutar da shi ba don haka abin da ake nufi da hadasi duk abin da yake fita ta dayan kafan nan guda biyu ta fiskar al'ada kamar da muka bayani sannan kuma a cikin lafiya su kuma asbabu ahdathin sune abubuwan sababba da su kuma suke sababa wancan hadisin akwai wadansu abubuwa su ba sune karin ba ba sune kai tsaye suke karya alwala ba amma suna sanadin abin da yake karya alwala ne sakamakon haka sai shari'a ta yi la'akari da su sai ta hukunta karyewar alwala karyewar alwala wato da zaran an same su saboda su sanadi ne na abin da zai karya su sanadi ne na wannan hadasa an fahimta ko yanzu misalin bacci zai iya sa mutum ya yi tusa yana bacci kuma bai sani ba to yanzu maimakon ya tashi a bacci ya ce to yanzu ban sani ba ko na yi tusa ko ban yi tusa ba ina ganin dai ban yi ba ina ganin dai na yi to kawai sai shari'a ta ce in yayi bacci kawai alwala ta kare ba ma da can ya tashi yana tunanin yayi ko bai yi ba tunda mutum zai iya yi din yana baccin bai sani ba annabi alaihi salatu wasallam yana cewa al'ainani wikahu sahi fa idha namatil ainani istaghlaqa alwikahu idanuwan nan guda biyu madaurai ne na dubura idan idanuwan nan suka yi bacci to dubura kuma ta kwance wanda ya bacci bai san me yake ciki to almuhim waɗannan ana ce musu sabubba ire-ire su kuma duka malam zai kawo musu sai dai anan malam yace abubuwan da suke karya alwala abubuwa ne guda biyu sun kasu kashi biyu kai kashi na farko shine yace hadasi kashi na biyu yace sabubban hadasi wanda zai zo yi magana akan su to amma sai malam kuma anan bai mai da hankali akan wani bangare ba na uku saboda ba hadasi da sabubban hadasi kada yake karya alwala ba akwai kuma wasu abubuwa wanda su ba sa cikin hadasi ba sa cikin sababi amma shari'a ta hukunta karyewar alwala da su kamar ridda ita ba hadasi ba ce tunda hadasi shine abin da yake fita da ɗayan kafa guda biyu ridda kuma shine barin musulunci fita daga musulunci sannan riddan nan ba sababin hadasi ba ne dan mutum ya fita musulunci sai ya kashi kaga ba sababin hadasi ba ne ko dan ya fita musulunci sai ya yi tsari kaga kenan ita ba ta cikin hadasi ba ta cikin sababin hadasi wani abu ne na ubage ne haka wasu sukan ce abubuwan da suke karɓar lakashi uku ne ahdathun wa asbabun wa ma laysa bi hadathin wala sabab abin da shi ba hadasi ba ne ba sababi ba ne shi ne ridda da kuma shakka a cikin alwala wanda mun karanta a cikin littafin ahlul shakka a cikin tsarki to almuhim malam ya kawo wannan ismi guda biyu ahdathu wa asbabu wa asbabu ahdathi sai ce fa ammal ahdathu fa khamsatu alika masu waɗannan abubuwa karuruwa masu karyawa ta hanyar fita ta ɗayan kafofi guda biyu nan ko mu ce masu karyawa da kansu su ba sababi ba ne su masu karyawa ne da kansu waɗannan abubuwa fa khamsatu malam ya ce su biyar to haka malam ya kawo amma waɗansu sun kai su zuwa bakwai har zuwa takwas wasu sun kai su bakwai har zuwa takwas amma nan malam biyar ya kawo kuma akan hanyar mu insha Allah ta'ala da mu kawo sauran hukun ma da ake kara saboda muhimmancin su malam yace su biyar ne su ahdaf bai shiga maganar asbab ba ahdaf kawai wato abubuwan da suke fita ta kafofin nan guda biyu kuma abin da ake nufi da su shine ina son mutane su bambanta shine waɗannan abubuwan da za mu faɗa ana nufin fitarsu ne yake karya alwala ba su mahiyarsu ba wato ba haƙiƙaninsu ko mahiyarsu ake nufi ba a fitarsu akwai bambanci tsakanin fitar da mahiyar shi yasa da a ce mutum fitsari zai taɓa tufafinsa ko zai ɗore yaro a cinyarsa sai ya yi masa fitsari a cinyarsa akan tufafinsa idan yana da alwala ba ta karye ba tare da cewa duk tsari ya same shi amma ba ta karye ba saboda bai fita masa ba da haka fitar shi ke karya alwala amma idan abin da ya fitan kuma to shi kuma shi ma babinsa daban fa fitsari najasa ne shi ba shine hadasin ba fitar shi ne ita ce hadasin sai shari'a ta hukunta idan ya fita to alwalar mai alwala ta warware a hukunci ta kare a hukunci domin ba ji da kai ana hukunci ta kaman igiya ba ji da kai ana balla ta kaman rake ba a'a shari'a ce kai hukunci cewa ya ta warware ko da ku a lokacin kana jike mutum zai yi alwala yana da jikarsa ta alwala yanzu idan ya gama alwalar ya yana jike jirin sai kuma wannan iska ta fita masa ta kare ba zai ce ba ai ga da sauran ruwa ma a jikina ba wani dadewa ta yi ba a ta kare shari'a ta yi hukuncin fitar wannan abun yana kariya ta sawabin an yi nisa da yinta ko ba yi nisa da yinta ba an kammala ta ko ba a kammala ta fa khamsatun su biyar ne malam yace salatatun min al-qubur guda uku daga gaba wa hiya al-madhi wal wadi wal bawl malam yace uku daga gaba su ne al-madhi madhi al-madhi ko kace al-madhi duk ana fada amma dai yafi shahara da al-madhi wanda shi ake cewa madhi madhi wani ruwa ne wanda yake fita ta gaba ba ta dubura ba ta gaba yake fita ko gaban namiji ko gaban mace ruwa ne fari tsinkakke wanda yake fita sanadin sha'awa yana da sanadi sanadinsa shine sha'awa wannan sha'awar karama ba babba ba karamar sha'awa take fitar da madhi kuma wannan sanadi na sha'awa yana da yawa ko ne ta hanyar tashin gaban namiji din namiji ko kuma ta hanyar tunani ko ta hanyar kallo ko ta hanyar zance ko ta hanyar taba abin sha'awar waɗannan abubuwan duka suna sabbaba fitar madhi ruwa ne bari tsinkenke kuma wajen fitar sa babu wata alama ta cewa ya fita zai fito wanda zai fita ba tare da ya san ya fita ba sai dai wala Allah ya ji kawai jika a jikinsa to wannan ana ce masa madhi kuma baka raba madhi da sha'awa matukar madhi ya fita to sha'awa ce ta shigo cikin lamar amma sha'awar suka ce karama sannan na biyu wal wadi malai yace da wadi shi ma ko kace al wadi ana fada amma yafi shahara da al wadi sai ake cewa wadi shi kuma wadi ruwa ne fari amma mai dan kauri shi yafi madhi kauri shi ma yana fita ta gaba gaban namiji ko gaban mace duk yana fita amma shi ba sha'awa take kawo shi ba ko da dai shi ma yana da sabuba malamai suka ce wani lokaci daukan abu mai nauyi yana iya sa wadi ya taho wato idan mutum ya dauki abu mai nauyi to zai yi wa sakamakon haka idan ya zo ya tsuguna zai yi fitsari sai ya ga wadi ya fito a bayan fitsari saboda shi al'adar wadi yana fita ne bayan fitsari ba kamar madhi ba shi madhi ba abin da yana shi da fitsari kawai dalilin sa yanzu zai fita da kansa shi ma sarkin kansa amma shi wadi shi kuma haka kawai zai yi wahala ya fita sai bayan fitsari malamai suna cewa yakhruju aqiba al-bawl yana fita ne bayan fitsari to ta iya ga mutum yayi mu'amala da abu mai nauyi wanda zai zo yin fitsari bayan ya kammala fitsari sai wannan farin ruwa mai dan kauri sai ya biyo baya suka ce ko kuma ainihin wato a hanyar bayan gidan mutum ta toshe mutum ya samu imsaki ya samu imsak wato hanyar bayan gidansa ta toshe lokacin da yazo zai yi bayan gida idan yayi nishi mai ƙarfi yayi nishi mai nauyi da yawa to wannan nishin idan ya yawaita har ya kai ga wato bayan nan mutum yayi fitsari to zai iya ganin wadi ya biyo baya to wannan ma yana sabbaba fitar wadi suka ce daga cikin abin da yake sabbaba fitar wadi akwai wato fadawa mai zafi ba zata mutum ya fada cikin mai zafi ko ya taka kuna ko kuma ya fada ruwan zafi
ko a watsa masa ruwan zafi, to wannan yana iya sa idan ya je fitsari bayan ya yi fitsari sai ya ga wadiya biyu baya. To waɗannan yana daga cikin sababbin da malamai suka ambata wanda suke sa fitar wadi. Amma wadi ɗin nan idan har ya fita, to shi ma ya karya alwala. Duk da cewa malamai suna cewa wadi ɗin nan yana fita ne a bayan fitsari, sai zama kenan kafin ma wadi ya zo shi ya karya alwala, fitsari ya karya ta. To yin wani dalili ya sa mutum ya tsuguna yin fitsari, sai zama kafin ya yi fitsarin wadin shi ya fara fita, to ka yanzu wadin shi ya fara karya alwala kenan. Idan har haka zai yi, wanda kuma shi ne mafi ƙarancin abin da yake faruwa. Domin galibi idan mutum ya tsuguna zai yi fitsari, sai farin ruwa ya fara fitowa kafin fitsari, to wala'alla ya yi jima'i. Da ya yi jima'i kuma bai gama fitar da abin da yake cikin marasa na mani ba. To daga anan kuma ta iya yiwuwa lokacin da ya zo fitsari, to wannan abun ya riga ya gangaro sai ya fara fitowa kafin fitsari ya fito. To za ka samu wannan, in dai haka ta faru da mutum ya yi jima'i, to ta iya yiwuwa wannan ba wadi ba ne. Wancan jima'i, wancan manin ne da ya tsaya a hanya, bai tsaya ya nutsu ya sauke shi gaba ɗaya ba, ko kuma ba shi da ƙarfin hanyar fitar wannan mani ɗin, kuma bai tsaya ya nutsu da yawa ya fitar da shi ba, har kuma ya daskare a hanya yanzu da ya zo yin fitsari, sai kuma fitsari ya tunkuɗo shi fito. Amma galibi wadi yana fitowa ne a bayan fitsari. Walbaru mala ya ce da fitsari, shi kuma fitsari sanannen abu ne, baya buƙatan a yi wani bayani a kansa, ko mace ko namiji. To nan na hudu da malam bai ambata ba, wanda ya kira guda uku ce salatatun minal qubur. Ai mun ce malamai sun ambaci guda uku har ma zuwa, sun ambaci guda bakwai har ma zuwa takwas. To daga cikin abin da malamai suka ƙara, wanda wannan guda uku da suka ƙaru akan biyar da malam ya kawo, daga ciki akwai mani, amma manin da ya fita ta hanyar da ba ta sha'awa ba. Mani yana fita a farke ta ɗayan hanyoyi guda biyu, ko dai ta hanyar sha'awa, wadda galibi wannan shine sanadinsa. Kashi 90% na mani sanadinsa shine sha'awa babba. To ba mu zo kan wannan maganar ba. Wani irin wannan mani yana sa wanka ne. Amma yanzu muna magana ne akan alwala. Tunda muna magana akan alwala ne, to yanzu akwai mani wanda yake fita ba ta hanyar sha'awa ba. Manin da ya fita ba ta hanyar sha'awa ba, to shi yana wannan babin namu ne na alwala, bai je babin wanka ba. Zai karya alwala amma bai karya wanka ba. Zai sa a sake alwala amma ba zai sa a sake wanka ba. Kamar manin da ya fita sanadin lusun doki, cin zai yi a kan doki, idan doki ya yi taɓarya da shi ya sauka, wannan zurin da zai masa ya sauka kawai sai fin da mani. Mani yana fita sanadin tsoruta, cin zai iya tsoruta sai mani ta yi fice masa. Mutum zai iya fitar da mani sanadin lilo, ko sanadin faɗowa daga sama, ko daga kan dutse, ko daga kan doki. Wannan abun kawai sai ya tsinka mararsa, sai mani zai fita. Idan mani ya fita ta irin waɗannan hanyoyi, to ya fita ne ta hanyar da ba ta sha'awa ba. Tunda ta hanya ce wacce ba ta sha'awa ba, to bai karya masa wanka ba, bai sa masa janaba ba, amma zai yi alwala kafin ya yi sallah. Idan da yana da alwala ta kare da fitar wannan mani, to kun ga alissafin na abubuwan da suke karya alwala ta hanyar abubuwan da suke fita ta gaba, yanzu mun samu ƙarin ɗaya, shine fitar mani ta hanyar da ba ta sha'awa ba, kamar kuma malam kuma bai ambace shi ba. Sannan idan mun yi gaba, malam ya ce wa isnani min al-dubur, da abubuwa guda biyu kuma su kuma daga dubura, wato biyu suna fita ne daga dubura, wa huma al-ghaid wa al-rih. Waɗannan abubuwa su ne al-ghaid, wato bayan gida, wa al-rih da kuma iska, ana nufin kashi da tusa. To waɗannan abubuwa guda biyu su ma idan sun fita, to suna karya alwala. Bayan gida in ya fita, shi baya da alaƙa da wani sharadi, kamar yadda wannan abubuwan suke da sharadi. bai da alaka ba shi dai kawai ya fita bayan gida to alwala ta kare alwala kuma ta wajaba haka idan aka yi iska aka fitar da iska sai dai idan mutum shakka yake ita iska idan mutum shakka yake cikin sa yayi kawai ya amsa amma babu wani abu da yake sa masa yaqinin cewa ta fita to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace watsi da wannan shakka yace idza wajada ahadukum fi salatihi ka'annahu kharaja minhu shay'un fala yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida riha idan dayan ku yaji kamar wani abu ya fita masa yana cikin sallah to kar ya juya daga sallarsa kar ya bar sallarsa har sai ya ji sauti ko in ya ji wani to nan da aka ce sauti sautin iri ne akwai sauti mai giri akwai kuma sauti mai iska sauti mai giri don kar wanda ya tsammanin tunda aka ce hatta ya sama a sautin sai ya ji sauti ya tsammanin can ba ta yi giri ba to ba ita ba ce kuma yana ji ta yi cus amma sai ya ce ai ba ta ce kur ba tunda haka ne bai yi ba a sautin kala biyu ne akwai sauti kur akwai sauti kuma cus to kowanne mutum ya ji to ta kai to hakan nan kuma idan mutum to karatun dukun ya karatun dukun kin zaka ji abin da yafi hakan eh idan an wuce shikin hatu hakan nan idan mutum ya ji wari to waɗannan abubuwan guda biyu da jin sauki da jin wari suna nufin samun yaqini ne akwai lokacin ma da mutum ba zai ji sautin ba koda ɗaya daga cikin nau'i guda biyu na sautin da muka ambata ba kuma zai ji warin ba amma yana da yaqini ita ce ta fita domin za ta iya fita ba ta yi girin ba ba ta yi warin ba kuma ka tabbatar ta fita ba ka da shakka cewa ta fita to wannan ma yaqini rashin ambatansa ba zai sa ya zama baya ciki ba yana ciki abinda ake nufi shine abinda baka ji fitarsa ta dubura ba babu yaqini shakka kake yi cikinka ya juya ya yi kugi ko maranka ta danka sai kan matse duburanka sai ya koma baka ji fitarsa ba ba za ka iya cewa ta fita ba to wannan shakka ba zai sa ka bar sallah ba amma matukar ta fita ta hanyar da kake da yaqinin ta fita to sallah ta lalace saboda alwala ma ta lalace kaga alwala ta lalace min babu aula sallah ta lalace matukar alwala ta lalace to sallah ma za ta lalace amma duka waɗannan abubuwa idan kun koma kan ta'arifin mu da muka yi a farko idan sun fita ta hanyar lafiya idan ta hanyar jinya ne mun riga mun yi bayanin yadda mutum kuma al'amarinsa zai koma shine zai yi alwala ne kadai je wanke wannan abu idan na wankewa ne tunda ita iska ba a wanke ta wanke ta bid'a tun yayi dusa yaje ya tsuna bai zai sa ruwa a dubura wannan bid'a ne shirme ne rashin hankali idan har mutum ya zama na cewa jinya ce take damun sa to sai yaje ya wanke abinda ake wankewa yazo ya sake alwala to daga nan abinda zai fita ba zai cutar da shi ba ko yana alwala ko yana sallah har sai ya kammala wannan sallar ta sa tukuna to nan malam ya kammala kawo guda biyar to amma abinda ya danganci mace akwai abu guda biyu wanda malamai suka kara wanda yake kare alwala abu na farko akwai abin da ake ce masa alhaji alhaji shine ruwan nakuda ruwan nakuda a hakkin mace yana kare alwala in ta yi alwala sallar azhar sai nakuda ta zo mata gabanin ta yi sallar da ta yi kura sai ta ji ruwa ya zo mata na nakuda to wannan ruwan ya karya mata wannan alwala inda a ce za ta samu dama daga baya ruwan ya tsaya to za ta wanke shi ta sake alwala ta yi sallah saboda zuwan ruwan ya karya alwala malam bai ambaci wannan ba sannan haka malamai sun ambaci kari na uku wanda shine na takwas in ka hada da biyar din malam shine maniyin da yake fita mai kamala maniyin da yake fita daga farjin mace na namiji bayan tayi wanka mace ce sai an yi jima'i da ita har ta yi wanka, bayan ta yi wanka ta yi tsarki, tana da alwalanta, za ta yi sallah, sai ta ji wani abu ya fita mata, da ta duba sai ka ga sai ta ga maniyin jima'in ne ba nata ba, na namijin ya gangaro ya fito. Suka ce to fitowarsa tunda dama asali a fitarsa a wajen namijin ma yana karya, yana sa wanka, to ita yanzu fitar da ya mata ba ta hanyar sha'awa ba shi din ne, amma ya fito mata, tunda ya fito mata to ya karya mata alwala, dan haka sai ta sake alwala, ba za ta je kawai ta wanke ba, ta ce ai ta alwala kuma tunda ba manin ta bane, kuma ba wani abu nan bane, dan haka wannan wani saura ne a hanya kawai, to bari ta wanke ta yi sallah, a'a sai ta wanke sai ta sake alwala ya karya mata alwala. Haka wannan sun abubuwa guda takwas, da mazi, da wadi, da fitsari, da manin da ya fita ba ta hanyar sha'awa ba, da ruwan naƙuda a mata, da kuma manin namiji da ya gangaro wa mace bayan wanka, waɗannan abubuwa guda shida suna fita ne ta gaba, sannan kuma da bayan gida da iska su kuma suna fita ne ta dubura wa namiji da mace gaba ɗaya, wannan su ne abubuwa guda takwas. Waɗannan abubuwa suna karya alwala kamar yadda Al-Qur'ani ya yi ishara zuwa ga haka. Ubangiji ta'ala a cikin Al-Qur'ani yana cewa ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibati aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibati. To fadin Allah ta'ala aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaibati, ko dayan ku ya zakkewa bayan gida, ya zakkewa fitsari, a ya zakkewa bayan gida, wato yaje aikata bayan gida, wannan alwala ta kare. Malamai suka ce ambaton bayan gida ya wakilci dukkan abin da zai fito ta hanyar ainihin wato wannan kafa, ya wakilci sauran abubuwan da za su fito. Abin da yake kara karfafa wannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, Allah baya karban sallar kowane ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi alwala. Tunda kuwa sanin Larabawa hadasi shine abin da yake fita ta ɗayan hanyoyin nan guda biyu, to yanzu wannan hadisin ya game duk ma wani abu wanda yake hadasi ne idan ya fita to ba zai yi waye sallah ba har sai ya saki alwala. Malam yace wa amma asbabul ahdathi, amma su kuma sabubban kaluruwa, yanzu mun gama da waɗancan abubuwan, yanzu sai sabubban kaluruwa, abubuwan da suke sabbaba shi hadasin, sai ce fannau, to akwai bacci, tunan malam bai jero su ba kamar yadda ya jero hadasi, ya ce su guda kaza ne, sai kawai kai tsaye sai ya tafi zuwa ga irgo su da kuma yin bayani a kansu, sai ya fara da bacci, ya ce fannau, akwai bacci. Kowa ya san me ye bacci, dan haka babu bukatar mu yi bayani akan menene bacci. Malam yace wa huwa ala arba'ati aqsam, shi kuma bacci ya kasu kashi hudu ga dan adam, tawilun saqilun, akwai mai tsawo, saqilun kuma mai nauyi, wannan ka kwatanta shi da baccin da muke da daddare, kaga asalin nauyi kenan da asalin tsawo, mai tsawo mai kuma nauyi. Shari'a bata iyakance wannan tsawon ba, bata ce a tsawon nan shine minti kaza ko tazaran awa kaza ko tazaran lokaci kaza zuwa lokaci kaza, a shari'a dai kawai ta kira shi mai tsawo, dan haka shi hankali ma ma'auni ne, idan ya tsawaita saqilun kuma ya zama mai nauyi, yanqutul wudu'a, yana warware alwala, saboda daidai wannan lokaci ai mai bacci bai san mai yake faruwa da shi ba, bai san waye shiga ba, bai san waye fita ba, shi kansa bai san me yake yi ba, zai yi jibi bai sani ba, zai shuri abu bai sani ba, za a taba shi bai san an taba shi ba, haka bacci yayi nauyi. Yawa, idan mutum ya dade a wannan hali to ba makawa, alwalar shi kawai ta kare, ah wani abu ya fita masa ne, ba wai sai wani abu ya fita masa ba, ai ba irin wannan bacci ba zai hana fitan abin da ya so ya fita ba, don haka kar ma a kai gandun tambaya ya fita ko bai fita tunda babu ba da labari to kawai baccin ya karya
alwala
qasirun taqirun sannan bacci na biyu qasirun wato takaitacce taqirun mai nauyi kaga nan takaitacce kishiyar wace kenan kishiyar mai tsawo yawa shi gajeren bacci ne taqirun amma fa mai nauyi bai dade yana baccin ba amma fa komai ya tafi da ya dan shingide ya kwanta kan minti kadan komai ya dauke masa bai san san da aka tashi aka watsa aka barshi ba bai san san da aka zo aka dauke abin da yake kusa da shi ba bai san san da aka zo aka ajiye abin da bai san da shi ba bai san san da aka zo ana tambaya ana yin tambaya bai san wa ya zo ya tambaya bai san amsar da aka bashi ba cikin kankanin lokaci sannan kuma sai ya farka yanqudu wudu'a wannan ma yana kari alwala aidan mala yace shi ma kuma duk me yasa saboda ai nauyin yanzu ka kaddara yanzu fitan iska minti nawa iska take tana fita dusa minti nawa take tana fita tana cin minti uku yau tana fita a sakan daya ma ko to cis to da fita to in ku haka ne abinda ake nufi shine abin yayi nauyi nauyin da bai san ma me yake faruwa tare da shi ko a kusa da shi ba ashe ko duk karancin nauyin inda yayi nauyin to abin da yake bukatar sakan daya ai zai iya faruwa da shi don haka to wannan hukuncin su daya da wancan mai tsawo wannan nauyin kawai ya riga da ya danne shi danne wanda komai zai iya faruwa bai sani ba kuma abubuwan da suke kare alwalan nan daga cikin su akwai wanda sakan daya ma ya ishe shi ya wala to tunda haka ne da zaran kawai bacci mai nauyi ya same shi to shikenan alwalansa ta warware yace qasimun khafifun akwai kuma takaitacce shi kuma mai sauki takaitacce ne amma mai sauki la yanqudu wudu'a shi baya warware alwala shi bai je ko ina ba gashi dai bacci ne ka kira shi gangane ya ji lokacin da aka zo aka tambaya ya wale yana nan ya ji amsar da aka bayar eh ya wuce amma yar an jima kadan zai fito ya ji amsar da aka bayar ya ji tadin da ake yi ya ji duk abin da ake yi sama-sama yana ji yana jin abin da ake yi amma kuma dai yana yayi dan baccin to amma khafif eh mai sauki ne baccin amma qasir kuma takaitacce bai jima ba wai wasu malaman fiqh ma abuta charbi suka ce da charbin zama zai kwace ya fadi zai rarmo shi eh yayi haka yana haka zai charbin sai sulub yana sulubewa da ya fadi sai dauko shi da idan a ce za a sa hannu a aljihun sa ai haka za a dan taba wayar sa ana daga haka sai ya bude ido ya farka to irin wannan shine bacci mai sauki kuma a hakan din ma sai ya zama takaitacce bai yi tsawo ba to wannan shi ma la yanqudu wudu'a wannan shi baya warware alwala babu kuma ai wannan bai wuce irin baccin da Anas yake ba mu labari ba Anas radiyallahu anhu yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaman jiran sallar isha'i a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma kawunan su dinga risawa suna jiran sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba e kawunan suna risawa haka suna jangadawa bai fito sallar isha ba to Anas dan Malik yace haka tana faru to kaga duk wanda kansa ya risa haka sai ya daga kan ya bude ido kaga anan baccin sa bai nauyi ba yau baccin sa bai nauyi ba kaga idan an zo sallar isha kuma tashi suke ko su shiga sallar isha ba sa sake alwala sai kuma na karshe na hudu tawilun khafifun mai tsawo khafifun kuma mai sauki wato wannan gangadin ya dade yanayi ya dade yanayi idan charbin ma ya fada sai ya maida hannu sai ya dauko shi sai ya cigaba kuma tadin da ake nan ya dade yanayi a ce ya dade yana ci an dade kuma ana yi har ma lokacin da wani ya zo shi ma yayi nasa tadin ya tafi har an gama hirar ma an tashi an tafi duka yana sane bayan an tafi ne kuma shi ma sai ya tashi to irin wannan ana ce masa mai sauki tunda yana jin komai wanda ya shiga da wanda ya fita da zancen da ake yi. Ana ce masa mai tsawo idan har ya riga da ya tsawaita. Malam ya ce yustahabbu minhu alwudu'a. An so a sake alwala saboda wannan bacci. An so a sake alwala. Me yasa nan aka ce an so a sake alwala? Saboda in ka duba ta iskar nauyi, bai yi nauyi ba. Mutum wanda zai san faduwar carbi, ai ya san fitar iska. In ka duba ta iskar tsawo, ya yi tsawo amma fa duk abin da yake faruwa yana sani. To dama abin da ake nufi shine kar dai hankalinsa ya tafi gaba ɗaya. In hankali ya kulle gaba ɗaya, duk ƙarancin lokacin da hankali ya kulle, to komai zai iya faruwa. Na kuma tunda hankali bai gama kullewa ba, to kenan ba abin da ya faru. Nan malamai suka ce an so ya sake alwala saboda wai tsawon lokacin da ya ɗauka, wai gudun karko a tsawon lokacin da aka wani ɗan lokaci da ya zama ya ɗan yi nauyi kuma ya ci gaba da saukinsa. Amma duk da haka, tunda malamai suka ce an so ya sake alwala, wannan yana nuna kenan me? Alwala shi tana nan. Tunda aka ce an so ya sake alwala, kenan alwala tana nan. Da haka ba buƙatar sai ya sake ne. Ba buƙatar sai ya sake. Ba wajibi ne ya sake alwala ba, alwalarsa tana nan idan ya ga dama zai yi sallah. Kuma idan muka komawa a hadisin Anas da yake bamu labarin jiran da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a isha'i, wani lokaci yakan tsawaita da yawa, har ma a wata riwaya yana cewa har ma zaka ji gwarti ga wani waɗansu, zaka ji wani yana gwarti yana munshari, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a tsaye da sallah kuma ba wanda ya sake alwala. To kenan idan bacci ba mai nauyi bane, ko da yayi tsawo baya kari alwala. Kuma kamar da sahabbai suka ci gaba da sallar su ba su sake alwala ba, wannan ya nuna cewa kenan ba lalle ne mutum sai ya sake alwala ba zai iya sallar sa haka. Don haka wannan shine na farko daga cikin abubuwan da suke sabubba da suke kari alwala. Kuma tunda lokacin mu ya riga da ya karatu, maimakon mu shiga magana akan gushewar hankali, to za mu dakata haka saboda wala Allah akwai tambayoyi sauran abin da yake rage mana na mintuna, sai kuma sati idan Allah ta'ala ya gama sai mu tashi akan sababi na biyu, dawar aqli gushewar hankali. Abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa, kuskure kuma Ubangiji ta'ala ya taimana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi.